الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 20 ga watan Jumada al-Ula hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka dake karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidayn na Malam Muhammad Salih Al-Munajjid rahmatullahi alayhi wannan kuma shine darasi na 48 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin hadisan da suka zo game da tsoratarwa da kuma razanaswa akan sabawa iyaye kamar hadithin Abi Bakara inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa saba wa iyaye da bata musu a matsayin ɗaya daga cikin manyan zunubai a musulunci mun karanta hadithin Mughira bin Shu'bah inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwan da Allah ta'ala ya haramta daga ciki akwai uquqal ummahat Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya haramta saba wa iyaye mata mun ji maganar Imam Nawawi Ibn al-Jawzi da al-Aini game da dalilin da yasa aka ambaci ummahat a cikin wannan hadisi bayanan da suka gabata din mun ji cewa ko dai saboda haƙƙin uwa mace yafi nauyi da girma wannan yasa aka ambace ta musamman duk da cewa sabawa uba namiji shi ma zunubi ne mai girma laifi ne daga cikin kaba'ira min kaba'ir dhunub amma dai lalle sabawa uwa da yi mata ba daidai ba wannan yafi hadari yafi muni shi yasa aka ambace ta anan kamar yanda kuma ambatan al-ummahat da aka yi a cikin wannan hadithin wasu malaman suka ce saboda ita ce kamar bishiya wato mai saukin hawa ita yawanci yaya suka fi sabawa kafin mutun ya sabawa mahaifinsa sau daya ya sabawa mahaifiyarsa sau fiye da haka to shi yasa dan a nuna wa mutane cewa lallai ita wannan gajeruwar bushiyar mai saukin hawa ma'ana uwa da nan da nan mutun ya saba mata fiye da yanda yake sabawa uba to lallai ya sani cewa saba mata laifi ne daga cikin manyan laifuffuka wasu kuma suka ce saboda irin wahala da uwa take sha haƙƙinta ya fi girma ya fi nauyi wannan yasa saba mata din shi kansa to ya fi nauyi ya fi girma to sannan mun karanta hadithin al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hanbab inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa sau uku sannan ya sauka daga kan minbari yayi wa al-umma al-bushir cewa duk wanda ya sallaci salloli biyar yani sanci kaba'ira zai shiga ta duk kofar aljanna da ya ga dama sai dai al-Muttalib yace naji wani ya tambaya Abdullahi dan Umar dan Amrka kaji manzon Allah ya ambaci waɗannan zunuban da aka ce in dai ya nisanci kaba'ira to ya kiyaye salloli biyar zai shiga aljanna sai ya ce annabi a wani hadisin ya ambaci manyan kaba'irorin da ake so mutum ya nisance su yana son aljanna daga ciki sai annabi ya ce uququl walidayn daga ciki akwai sabawa iyaye mun karanta hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma inda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ainihin mutum uku Allah madaukakin sarki ya haramta musu aljanna, daga ciki akwai wanda yake dimantar shan kayan maye, akwai kuma wanda yake saba wa iyaye, akwai kuma da youth. Mun karanta hadithin ainihin wato Abdullah ibn Amr ibn al-As, inda shi ma manzon Allah ya lissafa zagin iyaye daga cikin kaba'ira min kaba'ir dhunub, har ma suka ce ya mutum mai hankali mai kyakkyawar ɗabi'a zai zagi iyayensa. Sai Annabi ya ce ba lalle ya zage su mubasharatan ba, yana iya zagin iyayensa wato ta hanya ghaira mubashara, ta hanyar ya zagi iyayen wani, ma'ana zagin iyayen wani kaman yana nuna kai ma baka san daraja da kiman naka ba, domin da ka san darajar iyaye to da ba yanda zaka iya bude bakinka ka zagi iyayen wani. Matukar iyayenka suna da daraja, suna da kima, ka san nauyin su a skelin awo, kuma ka san da wahala ka iya bude baki ka zagi iyayen wani, matukar shi ma yana da kan gado ya san me yake iya hakura, to kaga kenan zaka zage shi ya kasa jurewa shi ma ya rama, kaga kamar dai ka zagina ka ya zagina su kenan. Da haka wannan shi ma yana daga cikin manya manya laifuka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Mun karanta hadisin Abdullahi bin Abbas, inda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa duk wanda yayyanka da sunan wani Allah. Almanza Allah ya ce Allah ya tsine wa wanda ya canza alamomin ƙasa, Allah ya tsine wa wanda ya batar da makaho daga kan hanya, Allah ya tsine wa duk wanda ya zagi iyayensa, Allah ya tsine wa wanda ya juya wa ubangidansa baya, ma'ana ya juya wa mai gidansa da ya yanta shi, ya juya masa baya yake jibinta al'amarinsa ga wani ba shi ba, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine wa duk wanda ya yi luwadi, dan luwadi tsilanne ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta hadithin Abi Huraira, shi ma hadithin mal'unun man aqqa walidai, tsinanne ne duk wanda kaga yana saba wa iyayensa, la yadkhul jannata aqun, ga hadithin Abdullah ibn Amr, duk mai saba wa iyaye ba zai shiga aljanna ba. To kaga duk waɗannan hadithan mun yi ta karanta su dan mu sake gane wato daraja da kimar iyaye, mu sake jan damara wajen kokarin kyautata musu da faranta musu, mu kuma yi kokarin nisantar bata musu da saba musu da yin abin da zai zamanto sabawa a gare su. Mun karanta karamar wato wata gajeriyar kissa ta wani matashi wanda mahaifinsa ya ganshi yana yin wasu abubuwa da basu kamata ba, yana yawan yi masa nasiha akan ya daina, hakan ta sa shi dan har ta bayu zuwa ga ya kai ga yana yadda ke mahaifinsa. To wannan mun karanta wani wasu baitoci wanda a kansu muka tsaya, wanda wannan duka da yawa mahaifinsa, mahaifin ya je ɗakin Allah mai alfarma ya yi wa ɗan nasa muguwar addu'a, kuma nan take kan ya gama addu'ar, addu'a ta kama wannan ɗadin. Da haka da yawa akwai waɗanda za a gansu suna rayuwa wallahi bakin iyaye ne yake binsu. Allah, da yawa za a ga mutane a yanzu ka rasa gane mutum a kasuwa, a office, a harkokin yau da kullum, wallahi akwai wanda suna nan suna ɗawainiya da bakin iyayensu, wallahi suna nan da yawa, mazansu da matansu. Allah, wani tsagerancin, wani shedancin, wani bala'in da za a ga wani yana ciki baki ne na iyaye, in mutum ya rabu da iyayensa lafiya da wuya wani hau ya fada masa. Amma duk wanda ka ganshi hau yana fada masa, to da wahala in yana da kyakkyawar alaka tsakaninsa da magabatansa iyaye. Allah madaukakin sarki ya bamu ikon wato kyautata musu da kuma nisanta saba musu. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقه بالعقوق ما لا يجي غا wasu daga cikin mas'alolin da suke da alaka da saba wa iyaye. Hal uququl walidain mujibul lirad al amal wa adam qabuli, malam Muhammad Salih al-Munajjid rahmatullahi alayhi yake cewa shin saba wa iyaye yana wajabta kin karbar aikin mutum da mayammar da aikin sa? Ma'ana idan mutum yana saba wa iyaye, wannan laifin na saba wa iyaye kan jawo masa Allah ya ki karbar duk aikin da yayi? In yayi ma Allah ya mayammar da aikin sa, yayi sallah Allah ya ki karba, yayi azumi Allah ya ki karba, yaje aikin haji Allah ya ki karbar aikin hajjin sa, sakamakon saba wa iyaye, shin ko saba wa iyaye yakan jawo mai wannan laifin Allah ya dawo mar da aikin sa ya ki karba in yayi? Tabayyana mimma taqaddama, ya bayyana a bayanan da suka gabata anna uqul walidain lalle saba wa iyaye min kaba'irul dhunub yana daga cikin manyan zulubai wal atham da laifuffuka wal aqu kuma kaga me saba wa iyaye mu'arradun bi uquqihi li sakhatillahi wa ghadabi wanda duk kaga yana saba wa iyaye to ya kai kansa shine mu'arradun ya kai kansa li sakhatillahi wa ghadabihi ya kai kansa wajen fushin Allah bi uquqihi saboda saba wa iyayensa da yake duk mutumin da yake so Allah madaukakin sarki yayi fushi da shi to ya bata wa iyayensa ridallahi fi ridal walid walid ko walidain wa sakhatillahi fi sakhatil walidain da aka al'aqu duk wanda kaga su ce yayi yaki su ce ya bari yaki bari to ya kai kansa inda Allah zai fushi da shi ka kuma duk wanda Allah ta'ala yayi fushi da shi ai kaga shi ma ba zai gade ne ba wa qad warada fi hadithin ya zo cikin wani hadisi rawahu ibn abi asim ibn abi asim ya ruwaici hadithan an abi umama radiyallahu an daga abi umama Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace thalathatun la yaqbalu Allah lahum sarfan wala adla mutun uku Allah baya karbar nafilasu baya karbar farillasu mutun uku ko sun yi sallar farilla Allah ba zai karba ba ko sun yi nafila Allah ba zai karba ba bai karbi farilla ba ballanta na nafilar su wasu kuma suka ce sarfan tauba ma'ana mutum uku Allah baya karbar tuban su sannan baya karbar farillar su aqun mai saba wa iyaye wa mannanun da mai gori yayi wa mutum alkhairi kuma ya masa gori wa mukazzibun bil qadar da me ƙarya ta kaddara yan qadariya kenan yan babu kaddara duk abin da ka gani kai ka jawa kanka ba ruwan Allah karka wani makala su ba su yadda da kaddara ba an gane wannan mun sha tattauna akan su akwai qadariya da jabariya duk wato dan juma ne da dan jummai kusan tare suke to su qadariyan su ne masu ƙarya ta kaddara to duk wanda ya zamanto yana da aqidar qadariyanci ko yana cikin masu laifin saba wa iyaye ko yana daga cikin mutanen da zai yi aikin alheri ko yayi maka alheri ya goranta maka wata rana to wannan suna daga cikin wanda Allah ta'ala ba zai karbi sallar su ta farilla ba ballanta na lafila daga cikin kunshin su akwai aqul mai saba wa iyaye wannan hadisin ibnu abi asim ya kawo shi a cikin as-sunna a shafi na 323 hadithi ne mukhtalafun fihi wanda malamai sun yi sabani a cikin sa fa hasanahu shaykh al-albani fi silsilati al-ahadith as-sahiha amma shaykh nasruddin al-albani ya hasana hadisin a cikin silsila sahiha wato hadithi na 1785 ko shafi na 1785 wa da'afa al-haythami didda al-haythami ya rauna na hadisin a cikin mijma'u zawaid مجلدين سنبقوا الشافي لدري بيود الشدع فإن ثبت هذا الحديث الشيخ صالح المنجل إذن ونن حديث يا تبت فقد قيل في معنى توما لما يسنف معنى ونن حديث لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا معنى ألا بزيكر بصرفا ننسبا بزيكر بعدلا ننسبا عدة أقوال توما لما يسنف دم غنغنو فصروري دبان دبان ما سيوا كانك منها daga cikin fassarar sarfan wa adalan ko sarfan wala adalan annahu la yuqbalu minhum faridatun wala nafila ma'ana sa ba za a karbi farillar su ba ballanta na nafila duk mutumin da ya fada cikin saba wa iyaye Allah ba zai karbi farillar sa ba ballanta na nafila rawat tabarani al-imam tabarani ya ruwaici wannan hadithin fil mu'jam al kabir askin al mu'jam al kabir ma yadullu ala anna uquq al walidain ya ruwaici hadithin dake nuna saba wa iyaye yuhbitul a'mala yana rushe mutun aiki inda ma can kai wani abun azo a gani kai abun arziki kai abun kirki sai kuma ka bige da saba wa iyaye to wannan saba iyaye duk sai ya biya ruguje aikin da ka gabatar farawa an thawbana anin nabi sallallahu alaihi wasallam الإمام الطبراني يروي حديثي لك صوبان لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة متنعك لا ينفأ معهم عمل أي كن سباشد ون أمفاني لا ينفأ معهن عمل باب ون أي كي دزي مس أمفاني الشرك بالله شركة على الله dan kafi kowa sallah, kafi kowa zikiri, kafi kowa nagarta, amma kana shirka, wannan shirkar za ta tumbuke ta kuma rugurguza duk aikin da kai na nagarta. Wa uququl walidain, haka saba wa iyaye. Duk kirkinka a waje, duk kirkinka a cikin iyalinka, duk kirkinka a gurin aiki, duk kirkinka a kasuwa, duk kirkinka a cikin abokai, in dai baka da kirki a wajen iyayenka, aikinka aikin banza ne. Wal firaru min az-zahab, da kuma guduwa ranar yaki. Illa annahu hadithun da'ifun jiddan, sai dai wannan hadithi yana da rauni matuka. Ka koma cikin al-mu'jamul kabir, mujalladi na biyu, shafi na 95, ka kuma duba silsilatul ahadith ad-da'ifa, silsilatul ahadith ad-da'ifa, hadithi na 1384, hadisin bai inganta ba. Wa qabisu ila shaykh Ibn Baz rahimahullah, an tambayi ash-shaykh Ibn Baz rahimahullah, alladhi yakunu aqan liwalidai, shin mutumin da ya zama yana saba wa iyayensa, hal tuqbalu minhu salatu, akar makallahu za a karbi sallar sa kuwa, wa sawmu, in yayi azumin sa Allah zai karba, wa sadaqatuhu, in yayi zakka ko yayi sadaka Allah zai karba. Fa ajaba, sai ash-shaykh Ibn Baz rahmatullahi alayhi ya bada amsa, yace al-wajibu 'alal waladi, abinda yake wajibi a kan ɗa, an yashkura walidai, ya dinga gode wa iyayensa. Wajibi ne ka dinga gode musu, wajibi ne. Na daga cikin abinda yake anishkuru li wal walidayka ilayyal masir, wajibi ne ka ce Allah ya saka mu iyayenmu da alkhairi. Ko da yaushe in zaka yi addu'a ka ce Allah ya saka wa iyayenka da alkhairi. Wa an yuhsina ilayhima, sannan mutum ya dinga kyautata wa iyayensa, wannan wajibi ne, yi musu kyautayi. Wa an yabarrahuma, kuma ya dinga faranta musu. Wa an yuti'ahuma fil ma'ruf, yi musu da'a cikin abinda yake daidai da shari'a, abinda bai saba wa shari'a ba. Wa yahrumu alayhi uququhuma, saba wa umarnin iyayensa, bata musu rai haramun ne a kansa, la bil kalam wa la bil fi'l, ko da magana ko da aiki. Lakin sai dai Sheikh Ibn Baz yace laisa uququhuma mubdilan lis-salah, amma saba wa iyaye baya bata mutun sallah. Sallah daban, saba wa iyaye daban. Ba za a ce dan ya saba wa iyaye sallar sa ta baci ba. Wala lis-sawm, saba wa iyaye baya bata mutun azumin sa. Wala lil-a'malis salihat, haka saba wa iyaye baya rushe wa mutun kyawawan ayyukan sa nagari da yi. Walakin na sahibahu ala khadarin, sai dai duk kirkin mai saba wa iyaye, dubbin Allah da yake ganin yana yi, yana kan hadari, min hadhihi al-kabirati al-azima, saboda wannan kasaitacce ko kasurgumin laifi da yake aikatawa na saba wa iyaye. Wa inna ma tabdulu al-a'malu, abinda ke bata ayyukan mutun kawai bishirki, shirka ce wannan kaulan wahidan, shirka tana rushe mutun aiki. Amma bil aquq, amma dan mutun ya bata wa iyayensa, au qati'atir rahim, ko dan mutun ya yanke zumuncin sa, au al ma'asil ukhra, ko su zunuban da sabo, fa innaha la tubdilu al a'mal, wa innan duk ba sa bata wa mutun ayyukansa. Wa inna ma yubdilu hashirkul akbar, babbar shirka ce take bata wa mutun aiki, ta ruguza shi. Wa kadhalika rafu's sauti ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yukhsha minhu butlanul a'mal, haka daga murya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana tsoran shi ma aikin mutun zai iya rushewa, mutun ya zama yana daga murya wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Daga murya a gaban annabi, murya ka ta daga ta dara ta annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ana ji maka tsoro aikin ka zai iya rushewa. To haka fifita ra'ayinka fiye da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ana jin tsoron aikin ka zai iya ainihin wato rugujewa. An gane ko? Ka fifita ra'ayinka, ka fifita maganar wani akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine a madadin daga murya a gaban annabi, tunda annabi baya nan, su sahabbai da suka yi rayuwa da shi sun fahimci sakon, ba sa daga murya fiye da ainihin wato muryar annabi. Shi yasa farkon surar Ma'ala ce ya yi wallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli, ya ku masu imani kar ku sha gaban Allah da manzansa, kar ka kuskura ka sha gaban Allah da manzansa.
to a wannan kuma aya ta gaba Allah ta'ala ce kar ka daga murya fiye da muryar manzon Allah ko ka daga sautinka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi baya nan shine kar ka daga murya a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam in mutun yaje Madina to ba a hayaniya ba a daga murya a makwancin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a daga murya haka kuma in kana garinku ba a ainihin wato fifita wani ra'ayi ko daukaka maganar wani fiye da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ukul qaulin inda qauli muhammadin kale maganar kowan aka ce ma manzon Allah ya ce fa ma aminun fi dinihi kamugamiri intaha mulakhasan wannan magana ta tike anan a takaice ko a dunkule ka koma cikin ainihin wato wannan website din gashi nan an ba mu shi da ainihin wato inda zaka samu wannan magana hal yu'addu al-hajaru ala al-walid min al-uquq Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid yace shin al-hajaru ala al-walidi hana uba tasarrufi da dukiyarsa min al-uquq shi ma yana cikin sabawa iyaye zaka ga cewa wani lokaci musamman a yanzu yaya suna da irin wannan in suka ga baban su mai kudi ne yana ayyukan alkhairi yana yawan kyauta sai su yi mai hajaru sai su hana shi yin tasarrufi da kudin sa su ce duk wanda ya sayar masa da abu kaza kudi ya sai iska duk wanda suka ya bashi kyautar kaza ba su yadda ba za ka ga ana samu irin wannan sai su yi wa mahaifin su hajaru hajaru shine ana ganin mutum wato a hana shi yin tasarrufi da kudin sa zai sai da gida a je a sa not for sale in suka ji wanda zai siya su je su yi mabuyage su bubbude mai ido sai in ka siya ka sai iska ya rasa abin da yake mai dadi yana so ya sai da abin sa amma yayansa sun je sun hana ya yi kaza sun je sun ce ba zai yi ba an hana to shin yana cikin saba wa iyaye mutun yana raye ba mutuwa ye ba mutun da hankalin sa ba wai hankalin ya fara tafuwa ba ba rikicin tsufa ya fara ba kawai ƴaƴansa su yi mai hajaru saboda suna ganin yayi rauni ba zai iya kokawa ko fada ko kaza kaza da su ba to shine zamu ji idza kana alhajaru bila sababin idan hajaru ya kasance babu dalili ba sababi kawai dai suna ganin kamar zai rage musu gadan da suke so dan sun fara bashi mutuwa tintini sabida haka suna ganin wannan alherin ya duba wani filin sa mai daraja yace ya ba masallacin juma'a a gina ya kallo wasu cikin dangin sa ya duba wasu wani estate din sa yace duk ya rarrabawa wani ya babba su gidaje suna ganin kamar abin da zai ban musu ya fa fara shiga yana ta kyaututtuka shi yana kokarin ya inganta lahirarsa kila da farkon kuruciya da kudin dubbe alheri ba yanzu ya ji wa'azi ko yana ganin dai rayuwar ta yi nisa yake son ya gina wa kansa aikin alheri to su kuma sai su fara bakin cikin dan me yasa zai yi kaza da bai baya akai yanzu kaza 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 suna ganin suna kallo masa ko suna hango masa mutuwa ya zai fara tasarrufi da dukiyarsa to in ya zamanto ƴaƴa sun sa wa ubansu hajaru ba shi da iko sun je sun yi wasu abubuwa kila bai boko ba sun samu lauyoyi an yi rubutu da su an je bankin sa duk an yi magana da su ba shi da iko yayi tasarrufi da kudin sa sun hana shi kuma babu wani sababi za mu ji sababin da ke sa a yi wa mutum hajaru to su sai suka yi masa babu sababi bala shakka ko shakka babu anna raf'a qadaya al-hajar daukaka kara ta sanya wa uba hajaru ko daukaka kara da ƴaƴa za su yi na ainihin wato su shigar da kara kotu na al-hajaru al-walidain ayi wa iyayensu hajaru a hana iyayensu tasarrufi da dukiyarsu bi gairi haƙin ba fa dukiyar ƴaƴan ba dukiyar su iyayen bi gairi haƙin ba bisa haƙi ba huwa min al-iza'il qawli wal fi'li lahum wannan yana daga cikin cutarwa da dazewa ƴaƴansa iyayensa kai a magana ko kuma a aikace wa idza kunna nuhina an adna maratibil iza idan har a karatunmu ana ta hana mu ana ta ja mana kunne game da cutar da iyaye ko mai kankantar ta mu kiyaye ta wadarar lahuma fa kaifa bittihamihima to ina ga tuhumar iyayenka bisafahi da wato wawantaka awul atahi ko raunin hankali awul jununi ko hauka wat tashhiri bihima da kuma yayata wannan mummunan ainihin wato abu gare su wa iqsa'ihima ammalihima da nesantar da su suna ji suna gani daga dukiyar su wal wuqufi diddahuma khasman amama alqada da kuma yin kaka gida wajen kalubalantar su a gaban kotu bi gairi haƙin ba tare da haƙi ba idan kowace irin cutarwa komai kankantarta an haramta wa ɗaye wa iyayensa Hajaru fa kana nufin in ka ce babanka kaje kotu kace a sanya wa mahaifinka Hajaru abinda ke sa ayi wa mutum Hajaru akwai as-safahu akwai al-atahu akwai al-junun wanne kake tuhumar iyayenka da shi as-safa shine mutum bai san me ya kama me san me ya dace ba can da Allah ta'ala ya ce wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha wa atu sufaha amwalahum allati ja'ala Allahu lakum qiyama an gane ko to kaga as-sufaha safi shine wanda bai san me zai da kudi ba sai a duki hancinsa ko kuma ya sai abin da ba shi da wani amfani alhalin ga abubuwa masu amfani to wannan shine as-safa wauta awul atahi al-atah shine raunin tunani raunin hankali na daga cikin abin da zai sa a san yawo mutum Hajaru ya zama yana da raunin hankali awul junun ko kuma mahaukaci to yanzu da kaje ka shigar da ƙara cewa baka san iyayenka su ci gaba da tasarrufi da dukiyarsu ko baka san mahaifinka ya dinga tasarrufi da dukiyarsa a gaban kotu kotu ta bada dama cewa eh ba a yadda duk wanda yayi ciniki da shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ciniki bai ba to kana tuhumar sa da ɗayan abubuwan nan guda uku ko dai as-safahu ko al-atahu ko kuma al-junun to kaga wannan wato nesantar da su da suna ji suna kallo ba dama su yi aikin alheri da dukiyarsu ba dama su yi tasarrufi da dukiyarsu ba dama su siya ba dama su siyar ba dama su yi wani alheri ko su ba wani kyauta duk ba su da ikon haka saboda an je an gurfanar da case din a gaban kotu ƴaƴa sun yi kaka gida ba dama dai su ce za su raba gado dan baka mutu ba amma dai kam sun hana mutum yayi tasarrufi da kudinsa فلا شك أن دعاوى الحجر الكيدية من العقوق كو شك بابو دعاوى تسنيا ومتن هجرو أكن دوكي سئرن تمكيدا دما كرشي كوي سنفا يمشي بابانسو ينا وسو أيوكا نا الخيري ينزكر شر يوسار يواتاي نيزا ينا تقو كرن جنا وكرس لاهرا ينا تقو كرن جار وسو كرا كري وإن دي أدا ينا تجاو ينوانس دي سنباس دا قادو ينا تيموسو الهيري to shine sai suka kulla wannan makidar wajen kokarin yi masa Hajaru to wannan minal uquq mun yi tsallake sai muka tsallake a baka ji ba dai kanka ninka yayi wani wajen at-tashhir bihi ma ban fasara ba to kaga yaya ta laifin su abinda ake kira at-tashri at-tashhir shine isha'atu su an insan bainan nas isha'atu su an insan bainan nas wato fadar aibin mutum da bata shi a gaban mutane wannan yana cikin at-tashhir wasu kuma suka ce at-tashhir shine kunyatarwa yanzu in ma mahaifin mutum yana da raunin hankali kaje kai shi kara me kai kuma ka kunyata mahaifinka cewa ba mai lissafi bane ba shi da tunani ko yana tabin hankali ko kokolwarsa tana season wani lokaci ya kaza ya kaza ai wannan abu ne wanda ya kamata kai da shi kai ku na harka ku ce ta cikin gida to wannan shi ake kira da at-tashhir hankalin malin yayi wani wajen ne mun fassara insha Allah sai malai ya ce fala shakka anna da'awa hajaril kaidiya ko shakka babu da'awar sanyawa iyaye Hajaru wanda babu wani sababi kawai makida ce da makirci min al-uquqi wannan yana cikin sabawa iyaye bal min ashaddi suwaril uquq bal ma yana daga mafi tsananin wato samfuri na saba wa iyaye wa azami ha yana daga cikin mafi girman abin da mutum zai saba wa iyayensa ya tuhume su da cewa ba su da tunani ya tuhume su da cewa ba su da lissafi ban san me ya kamata su yi da kudi ba ya tuhume su da hauka ya tuhume su da cewa suna da raunin tunani ko raunin hankali wannan yana daga akwai cutar wanda mutum zai wa babansa fiye da wannan هذا فضلا عما تسببه من أضرار نفسية wannan fa kenan banda kuma abinda hakan zai bayu da shi ba wato banda abinda zai bayu ko abinda zai sabbaba na psychological damage shine ma'ana adrarin nafsiya psychological damage saboda dole zaka shigar wa da mahaifi damuwa yana ji yana kallo yayansa sun hana shi tasarrufi da kudin sa lokacin da yayi wahala ya tara kudin wasu daga cikin su ko haifa su bai ba shi ya sai filin sa shi ya sai kadarorin sa shi ya sai shiyoyin sa na kamfanin naka din shi yasa amma yana raye ba mutuwa yayi ba ko saboda ya dan samu wata larura ko shanyewar jiki ko kaza yana zaune da haka kawai suna ta tasarrufi da dukiyar shi sun hana shi ya tasarrufi in ya bayar su ce bai bayu ba to kaga wannan ko shakka babu za su banda ma waccan cutarwar da suka yi masa to kuma akwai psychological damage da za su yi baban su dan wani daga nan kila zai iya hadiya zuciya yaga ga ayyukan alheri yana ta sanya gina kansa ya san in ya mutu bai masa za su yi ba sannan yana ta kokarin yayi kuma yanzu su kuma sun zo sun yi kulumbo to sun nuna masa sun je sun yi karatun boko duk sun zo sun dabaibaye abun ba dama ya tasarrufi da dukiyar sa shi ma a dan dinga san ma kudi shi da kudin sa ina fata an gane a ce cefa ne sai dai su wai sa dinga ba iyayen su cefa ne shi shi ba za a ba shi da damar ya ce ga yanda za a yi shi yasa na taɓa ba ku labarin wani da ya samu wannan matsalar to sai ya zama da dama shi matsalar kudadensa suna banki kuma dama saboda bai yi karatu ba dangwale yake yi an fahimta da haka ya ƙi sakin dukiyar kuma ya ƙi musu abin da haka in suka zo da harkar su je su samu harka in suka zo suka zo za a zo abin nan suna ta yin fadanci za ka sun zo sai su zo su zube gabansa ai wata harka aka samu zai haka yana ji in suka gama bayani suka gama bayani in ya yarda sai ce ya yarda haka sai a dauko check sai a cike kudin da suka ce wannan harka za a yi sai a dauko ma abin dangwala sai dangwala in kuma aka yi bayani ya ji bai gamsu ba sai kawai sai a taso a ce kai ta mace wannan harkar nan ta bari wallahi alhaji ya kiyarda to wani shi da ya saka musu abubuwan tun kafin ya gaza gaba daya ai da ya sab da suka fara masa wannan sai ya samu matsalar shanyewar jiki sai kai can sama suka rata ya mai usur ba ma mai zama kusa da shi ba sai dai kawai yana da bukata sai wannan dabara sai dauko usur sai sa kamar rafi in ya hura sai a ce alhaji yana kira to saboda haka wannan ko shakka babu za a samu mutum psychological damage wani tunda kuruciya yake neman kuɗi tunda kuruciyarsa yake neman kuɗi ba irin wahalar da bai shawa ya shiga ina ya duk inda baka tunani ya shiga kuma da sauransa ba mutuwa yayi ba amma a zo a yi masa irin wannan talala a ce ba shi da ikon yayi tasarrufi da kuɗinsa kuma babu wani dalili na shari'a da yasa zai sa a yi masa ai kaga cutarwa ce yana ji yana kallo sai ga ba yanda zai yi yaran da sun kankane sun tattare sun hana komai gudana ba shi da ikon yayi maka kyauta ba shi da ikon yayi alheri ba shi da ikon yayi sadaka ba shi da ikon yace gurin sa na kaza ayi aikin alheri da shi ba dama to wannan ko shakka babu banda waccan cutarwa da suka yi masa na farko sun jingina masa wauta sun jingina masa raunin hankali sun jingina masa hauka domin su masu irin wannan su ake yi wa hajaru to sannan kuma sun sabbaba masa wani damage a cikin tunani a kwakwalwarsa baligatin alal ab wannan psychological damage din kuma zai kai wa uban matuka awul ummi ko un uwa ce ita ma haka wal abau iyaye kuma ahwaju ma yakununa lishu'ur su suka fi buƙatar jin al hubb kauna war rahma da tausayi min abna'ihim daga yayansu iyaye musamman sun kai wannan su suka fi buƙatar nuna kauna da jin kai daga yayansu domin irin wannan jin kan da kaunar ita suka nuna a yayan lokacin su iyayen yayan suna da rauni ba sa iya komai su kuma lokacin suna kan gane su da karfin su su ba su yi maka hajaru ba lokacin kana karami haka suka saka a makaranta suka kashe ma kudi suka yi tai maka hidima haka zama mutum okay sai yanzu su da yanzu da ka girma ka kawo karfinka ba kai ka samu musu ba su suka tara kayan su sai yanzu dan sun yi rauni sun tsufa shine kai kuma zaka yi musu hajaru ka sa musu talala a cikin dukiyarsu ba mutuwa suka yi ba fa kaifa yakunu shu'uruhu wa kada aqama alaihi al-ibnu da'wa hajarin ya kake jin feeling ya jin mahaifi zai kasance wa kada aqama alaihi al-ibnu bayan ga dansa ya tsaya yayi kaka gida da'awa hajarin yana da'awar a sanya wa dukiyar uban hajaru a sanya mata ainihin wato talala ba dama uban yayi tasarrufi da ita yakifu fiha amamahu fil mahkama har ma wani kaga ya tsaya da baban nasa a gaban kotu shine mahkama yattahimuhu fiha yana tuhumarsa a cikin wannan sanya hajarun fa bil jununi da hauka kenan aw safahi ko wauta aw fuqdani dhakira ko losing memory shine fuqdani dhakira kana cewa uban ya samu matsalar kwakwalwa baya iya tuna abu su ake yi wa hajaru masu irin wannan fal hajaru alal walidain da haka yi wa iyaye hajaru a hana iyaye su tasarrufi da dukiyarsu idza lam yakul lahu istihqaqun shar'i inde ba an yi abun bisa cancanta irin ta shari'a ba fa huwa min al huquqi to wannan abun iyaye suka yi iyayensu suka yi babansu to yana cikin saba wa iyaye da zasu kuma kun ga yazo kan gaban da ya kamata su rabu da shi lafiya in suna tunanin kai lalacin musu da dukiyar zasu iya musu irin wannan izayar su yi masa wannan ukubar irin ta zuci ya dinga kukan zuci ya samu psychological damage din karshenta dai ya tafi abin musu duniyar Allah ta'ala ya cire albarka a abin da ya bari duk su cinye kudin kuma su koma back to square one wa ma zalika ala Allah bi aziz ko bal min ashad al huquq kai irin wannan ma ba wai ita cutarwa saba wa iyayen ba wai mai daraja ta farko mai daraja ta koli ce saba wa iyaye a irin wannan yanayin wa idza kana li sababin mashru'in amma idan yaya suna da wani sababi na shari'a min safahin na wauta suna ganin yanzu mahaifinsu ko da tsufa ya kama shi kuma ya fara abubuwa wayanda suke babu cikakken nutsuwa akwai wauta a ciki aw atahin ko akwai raunin hankali ya fara samun raunin fahimta aw jununin ko kuma ya dan samu larurar tabin hankali fala ba asa bi raf'i da'wa hajarin ala man tasabbi zalika min alwalidain babu laifi su daukaka da'awar su ta asanya wa mahaifinsu hajaru a kotu ga duk iyayen da suka suffantu da irin wannan sifa lalle kam in ba haka ba za su lalatar da dukiyar mutane tunda sun gano sun samu wannan matsala za su ta zuwa suna cutar su suna ha'intar su to ƴaƴan da suka gane haka shine suka je suka shigar da ƙara kotu cewa mahaifinsu ya dan samu larura yana da abokan harkoki to suna son a sanya wa dukiyar su hajaru da haka sai a sanya wa dukiyar hajaru a kuma shelanta a sanar cewa yana da filaye yana da kadarori a ce to daga yanzu duk lokacin da alajuwa ne ce zai sai da filin sa na guri kaza ko gidansa na guri kaza ko gonarsa ta guri kaza ko kamfaninsa na guri kaza kawai wanda ya siya ga an samu abun nan daga kotu duk wanda ya siya kuma to ciniki mai ba wannan duk za a iya yi saboda wannan yanayin wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih Allah madaukakin sarki shi ya san mai gyara daga mai barna inda niyyar gyara kuka yi Allah ya sani inda niyyar barna dan ku cutar da mahaifinku ku sa masa bakin ciki kila ma ya hadi zuciya ya mutu dan ku ci gado shi sa kuka yi masa wannan kuka hana shi tasarrufi Allah ya sani Suratul Baqara aya ta 220 fa ba'dul aba wasu daga cikin iyaye la yuhsinu tasarrufa fil mal zaka baya iya kyautata tasarrufi wato gudanar da dukiya ko saboda karancin karatu na zamani sai ga wani baya iya lissafi haka wani baya iya lissafi wani kuma in harkoki suka cude da yawa sai ya zama confused to an fahimci cewa ana dan cutar da shi a irin wannan aw yudayyuhu fi ghairi manfa'atin ko kuma za ka ga yana tozartar da dukiya yana kashe ta a inda ba ta da amfani fa yajibu alhajaru alai to wannan ba wajibi ne ayi masa hajaru a sanya masa hajaru wala yajuzu tamkinuhu min almal bai halatta a bashi dama akan wannan dukiyar tasa tunda bai iya tasarrufi da dukiyar ba fal ibnu yaqumu bi raf'il amr ko da zai iya tsayawa ya jajirce wajen daukaka wato kai karar wannan al'amari na halin da mahaifinsa ke ciki ilal hakim ash-shar'i ilal mahakim ash-shar'iyya zuwa ga kotunan shari'ar musulunci litanzura fil hala dan kotu ta yi duba halin da uban yake ciki wato karrira tabbatar hal huwa mimman yajibu an yi hujjar alai shin yana cikin wanda ya wajibi ne a yi musu hajaru amla ko babu ko be ko baya ciki mana hikimar zuwa kotu ita kotu za ta zo kila a zo a zauna da shi a yi masa interview za a kalli yanayin harkokinsa za a kalli menene da a wasu ta hajaru me yayi na a sa masa hajaru in kotu ta gamsu eh lalle kam yana cikin wanda za a sa musu hajaru shikenan in kotu bata gamsu da hujjojin da dalilan ba shikenan tawatsar to ba za a sanya masa hajaru ba fahiya wahadaha almukhawwalatu bidhalika kotu ce kawai take da karfin yin haka an gane amma yanzu zaga wani lokaci ba wani kotu kawai yaya ne za su zo kawai su yi wannan su ce kaza kaza to kaga a wannan in uba su ma su gane irin wannan dan su shigar da abin a ilmance in ba haka ba in kuna da hujjar da za ku yi wa mahaifinku hajaru ba ku je a hukumance aka shigar da ƙara aka yi wannan rubutun ba to in yayi ciniki da wani akan haka tunda babu wata shaida da kuka samu daga kotu to shi wanda yayi cinikin da shi kuma zai iya kai ku kotu cewa ba dama ku hana ciniki yayi ciniki da mahaifinku ya siyar masa ya siya ya ba shi kuɗi kuma kun zo kun ce ba haka ba ko kun bayyanci fiqihun to shi yasa in ma yana da wannan matsalar ta za a sa masa hajaru ku je kotu a je a yi rubuce rubuce dan asali dan duk wanda yazo yayi wata mu'amala da shi kar kuma abu ya zama din rikici sai a zo a ce a ai dama kotu ta tabbatar cewa an hana yin ta wato an hana shi tasarrufi da dukiyarsa wa alal abna wajibi ne akan yaya iltizamur rifq su lazumci tausasawa bil abi ga uba al mahjur alaihi wanda akai masa hajar su dinga tausasa masa in yazo yace abu ba wai kawai nuna maka karfa karfa za su yi ba eh ya an je kotun ta tabbatar ya kamata a sa ya wajaba a sa masa hajaru to su ci gaba da tausasa masa in yace abu kaza yake so in dai ba almubazzaranci bane su kawo masa in yace wani abu kaza su dan kwantar mada hankali su ce to ai yanzu kaga an yi kaza kaza a bari dai ko zuwa kaza insha Allah ina ganin muna ganin za a yi kaza su dan dinga bin su a hankali hankali tunda an sanya masa kada su sa masa kuma ciwo duk da cewa gashi yana da wato akwai ahaliyar dacewar a sanya masa hajaru to amma kuma in ba ku abin sa a hankali kuna tausasa masa kuma shi abin zai dinga zai samu wannan psychological damage din wal ihsanu ilayhi da kuma ci gaba da kyautata masa duk abin da yake na kyautayi ne ku yi masa wa hibzu haqqihi da kuma kiyaye haƙoƙin sa shahadatul walidi ala waladi aw al waladi ala walidi gaba ta gaba an gama maganar hajaru malam muhammad salih ibn al munajjid rahmatullahi alayhi yake cewa shin shahadatul walidi ala waladi shin ko uba zai iya bada shaida akan ɗansa a kotu awul waladi ala walidi ko kuma ɗa zai iya zuwa ya bada shaida akan mahaifinsa a kotu idza shahida al walidu ala waladi idan uba ya bada shaida akan ɗansa aw shahida al waladu ala walidi ko ɗa ya bada shaida akan mahaifinsa fahiyya shahadatun maqabulatun wannan shaida karbabbiya ce ja'a fil mawsu'ati al fiqhiyya yazo a cikin al mawsu'ati al fiqhiyya dhahaba al fuqaha malamai sun tafi ila annahu la yajuzu akan bai halatta shahadatul walidi li walidi shahadatul walidi li walidi bai halatta da ya zama shaidar babansa wala shahadatul walidi li walidi bai halatta uba ya zama shaidar ɗansa wancan na farko da aka ce ya halatta kuma shaida ce karɓaɓɓiya uba ne ya zo ya ba da shaida a kan ɗansa cewa ɗansa ne mai laifin ko kuma ɗa ne ya zo ya ba da shaida ya ce gaskiya ne babansa ne ba a kan gaskiya ba to wannan ana karɓa saboda ai agensin ne ba wai zuwa ba bakin ba kare shi ba na fata an gane inda ɓangaren karewa ne zuwa ya kare babansa a matsayin bai yi laifi ba sai a ce ba za a karɓa ba ai dole ba zai so babansa ya laifi ba amma sai zamanto a zuwa ya tabbatarwa kotu cewa shi shaida ne yana nan aka yi babansa ne ba shi da gaskiya ko kuma shi baban ya zo ya ce ai ko ba ku ce ba ni zan iya kawo muku shi in kawo muku shi ne ba shi da gaskiya to anan ana karɓarta amma inda uba ya ba da shaida wajen kare ɗansa ko ɗa ya ba da shaida wajen kare babansa to wannan shaidar ba ta halatta in ji fuqaha a gare ko wa dhahaba ba'd al ulama amma wasu malaman sun tafi ila qabuli shahadatul waladi li walidi halaccin karbar shaidar da wajen kare mahaifinsa wal akasi ko akasan haka uba wajen kare danza suka ce ba wani matsala da zai iya zuwa ya kare babansa a kotu wajen bada sheda uba zai iya zuwa ya bada sheda ya kare dansa a kotu idan tafatit tuhuma in tuhuma ta koru in ba tuhuma an gane ku in an yarda cewa wannan shedar da ba a tuhumar dan zai iya yin ƙarya dan ya kare babansa ba a tuhumar uban zai iya yin shedar zur dan ya kare dansa ka duba ne al-awdar mujalladi na 8 shafi na 336 da asharhul mumti' mujalladi na 25 shafi na 435 zuwa 437 wa tajuzu shahadatu ahadihima ala al-akhar amma ya halatta shaidar daya akan daya ba wajen kariya ba kenan daya ya bada shaida dan ya tabbatar da dayan shine bai da gaskiya ma'ana daya ya bada shaida akan babansa ba wajen kariya ba uba ya bada shaida akan dansa ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya ta 45 shafi na 210 wa qala ibn qudamah ibn qudamah rahmatullahi alayhi yace fa amma shahadatu ahadihima amma shaidar ɗaya daga cikin su alwalidu uba wa waladihi da dansa ala sahibihi akan dan uwansa fatuqbalu ana karba nassa alayhi ahmad imam ahmad ya nassanta haka cewa shaidar ɗaya daga cikin su alwalidu wa waladihi da uba da ɗansa ala sahibihi su ba da shaida akan ɗan uwansa ana an yi laifi an kama kuma an shiga ƙara an shigar kotu uba sai ya zo ya ba da shaida da shi da ɗansa suka ba da shaida akan ɗan uwan ɗan nasa ko wan ko ƙan ko kun fuskanta yawa to wannan shi ma yayi ana iya karɓa Imam Ahmad ya nassanta haka wa hadha qawlu 'ammat ahli al-'ilm kuma wannan itace maganar mafi yawan malamai ma abota ilimi ko gaba ɗayan malamai wa zalika liqawli Allah ta'ala suka ce saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kunu qawwamina bil qist ku zama tsayayyu da adalci shuhada lillahi wajen bada shaida dan Allah walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne awul walidaini ko iyaye wal aqrabina da makusanta fa amara bi shahadati alaihim kaga anan sai Allah ya umarni da su bada shaida ko akan kansu ne walau lam tuqbal lama amara biya inda in sun bada shaida ba a karba to ai da Allah bai umarni da su bada shaida din ba wali annaha inma ruddat lituhuma wali annaha domin shaidar makusanta da makusanta ko iyaye akan yaya ko yaya akan iyaye ana mayar da ita ne inma ruddat ana kin karbata ne lituhumati in ana tuhuma fi isalin nafi wajen isar da amfani zuwa ga ɗaya daga cikin su anan ne ake hanawa wala tuhumata fi shahadatihi alai amma babu tuhuma a inda ɗa ya bada shaida against ɗansa ko kuma ɗa ya bada uba ya bada shaida against ɗansa ko ɗa ya bada shaida against babansa anan kaga babu tuhuma domin ai ba wani amfani bane ba zuwa yayi bashi kariya ba fa wajaba an tuqbala wannan wajibi ne in da yazo bayyana a gaban kotu yace shi ma ya zama shaida akan abu kaza da babansa yake kire min ba nasa bane ko da yazo ya tabbatar da cewa laifin da ake tuhumar dansa haka ne shi ya aikata to anan ana karba fa wajaba an tuqbal wajibi ne a karba ka shahadatul ajnabi kamar shaidar wani wanda ba alaka wani ba ajnabi bal aula bal ma shi yafi dacewa fa inna shahadatahu li nafsihi lamma ruddat lituhumati fi isalin naf'i ila nafsi fa inna shahadatahu li nafsi domin shaidar da zai bayar akan kansa lamma ruddat ana mayar da ita ne lituhumati saboda ana tuhumar fi isalin naf'i ila nafsi yana kokarin ya isar da wani alheri zuwa ga kansa kana iqraruhu alaihi maqbulan to sai zama iqrarin sa akan wannan sai zama karbabbe tunda iqrarin da yayi ba yana kokarin ya isar da alkhairin zuwa gare shi bane da haka kaga in dai ya zamanto ta irin wannan sigan ne ai cewa akai ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil shuhada bil qist shuhada lillah walau ala kaga against kin against kenan
walau ala anfusikum aw alwalidain wala aqrabin.
Ka koma cikin Al-Mughni na Ibn Qudama mujalladi na 10 shafi na 173 lokaci yayi. To insha Allah sai mu tashi maganar Ibn Uthaymeen insha Allah sati mai zuwa a dai kan wannan mas'ala ta bada shaida tsakanin yaya da iyaye za mu dora insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har insha Allah ya gafarta mana. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin. Amin.